نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا نوى قوة المسلمين، يومنا ترى ga watan goma sha ɗaya hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam tana 1424, wanda ya zo ɗaya ga watan ɗaya 2024, ma'ana kenan yau ɗaya ga sabuwar shekara a lissafin Gregorian calendar. To, Allah cikin ikonsa wannan rana ita ce rana ta farko da za mu fara gabatar da wannan karatu na wannan littafi mai albarka, wanda Al-Qadi Abul Fath Musa bin Iyad bin Amr bin Musa Al-Yahsabi As-Sabti Al-Muhaddith Al-Maliki rahimahullah ta'ala ya rubuta, wanda ya samu suna Ash-Shifa li Ta'rif Huquq Al-Mustafa. Allah cikin ikonsa, yau shi ne ranar farko da za mu fara gabatar da wannan karatu, kuma mun sanya wannan rana ta zama rana ce da za mu bayar da tarihi na Al-Qadi Iyad da irin gudunmawa da ya bayar a addinin Musulunci wanda ba za a manta da shi ba. Al-Qadi Iyad an haife shi a hijira annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam sana 476, kuma ya rasu hijira annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama sana 545, wanda ya zo a kalandan Bature 1083, kuma 1149 ya rasu, wato a kalandar Maturi kenan, 1083 da kuma 1149 ya rasu, yana dan shekara 68. Al-Qadi ya rubuta littafai da dama wanda Musulunci ya wato aka amfana da su a Musulunci, wanda suka shafi fannoni daban-daban, wanda insha Allah ta'ala a cikin bayanin da zamu yanzu za a ji irin ta'alifat dinsa da kuma wannan littafi da ke gabanmu da dalilin da yasa ya rubuta shi da kuma abubuwan da littafin ya kunsa dangane ga dalili da amfani da alkhairi wanda yake cikin wannan littafi. Al-Qadi Iyad an yi tarjamansa a littafai da dama na magabata, kamar ainihin wato a cikin littafin siyar min alamun nubala na Hafiz Az-Zahabi rahimahullah, ya yi tarjamansa a mujalladina 16, wanda ya bayani kyakkyawa mai kayatarwa dangane ga rayuwarsa, wanda ya kira shi Sheikhul Islam. Al-Qadi Iyad ya samu shaida daga dukkan malamai da suka zo a bayansa na irin kokarinsa da ayyukan da yawa addinin Musulunci. A wani yana cewa Al-Qadi Al-Muhaddith Al-Hafiz Al-Mu'arrikh Al-Naqid Al-Mufassir الفقيه الأصولي عالم بالنحو واللغة وكلام العرب وأيامهم وأنصابهم شاعر خطيب أصله من الأندلس وتحول جده إلى الفارس ثم سكن مدينة صفتة وتولى القضاء بغرناطة وتوفى بمراكش يتي القاضي إياب يا شهر بنجر حديثي كما ببما لنين مع الدجين حديثة نبت الله تعالى عليه وسلم ببما لنين تاريه مثل تفكيري ما لم انتكه ما لم انقصون مثل النهو دلغة لحرش اللارفشي مواكي أبنجرم واتو غير واقع سلارفشي سنن كما خطيبي إياهو من بري asalin iyayensa mutanen Andalus ne kakansa yayi hijira ya dawo Fas kasan Fas a magare sannan ya zauna a Madina a garin Safsata yayi wato alƙalanci na tsawon lokaci kuma ya rasu a Marrakesh yana dan shekara 60 da ainihin wato 8 wasu littafai da suka bayar da tarihin Al-Qadi ko suka yi bincike a kansa akwai Kashfuz Zunun na Haji Khalifa akwai al'alam na zarkali akwai mu'jamul mu'allifin na Umar Rida Kahala akwai tahzibul asma'i wal lughat na Imam An-Nawawi akwai tarikhu qudatil andalus na An-Nabahi akwai hadiyatul arifin na al-Baghdadi Basha akwai shadaratuz zahab na Ibn Ahmad akwai lamahatun fil maktaba wal bahth wal masadir لدكت محمد أجاد خطيب أقوي مرجع العلوم الإسلامية لدكت محمد زحيلي أقوي المدرسة القرآنية في المغرب لعبد السلام الكنوني أقوي الموسوعة الذهبية للعلوم الإسلامية لدكتورة فاطمة محبوب ودن لم وصل تفيني ودن لا واتوسكا يبياني وسكا كاريهم القاضي نظامني أتكيشي da kuma waɗanda suka zo ainihin wato kafin wannan lokaci. Sannan Al-Qadi Iyab an ba da tarihinsa wato da irin gudunmawarsa musamman wannan littafi na sana al-shifa bi ta'arifi huquqil mustafa wanda yana da sharhohi aƙalla kusan guda 64 daban-daban wasu sun yi takharijin hadisan wasu sun yi ihtisarinsa wasu sun yi maganar lugha da take ciki wasu maida maraje da shi Al-Qadi ki dogara da su a cikin wannan littafi nasa kamar misali akwai wanda ake kira Sheikh Muhammad Ahmad Al-Aslawi Al-Shafi'i wanda ya rasu a shekara 763 yayi ikhtisarin wannan littafi na Al-Shifa bi ta'rif huquqil mustafa sannan akwai Sheikh Abu Abdullah Muhammad bin Hassan bin Makhluf Ar-Rashidi Al-Hafiz shi ma yayi ma wannan littafi na Ash-Shifa wato sharhi sannan akwai malami da ake kira Abu Abdullah Muhammad bin Ali bin Abi Sharif Al-Hasani At-Tilmisani wanda ya kira ya samu suna Al-Manhal Al-Afa fi sharh ma tamussu al-haja ilayhi min alfaz Ash-Shifa wa huwa min ajwad shuruhihi wannan shine mafi girma mafi kyau mafi kayatarwa a cikin sharhohi da aka yi ma littafin Ash-Shifa bi ta'arifi huquqil mustafa sannan akwai Sheikh Shamsuddin Muhammad bin Ahmad Ad-Dalaji Ash-Shafi'i Al-Uthmani wanda ya rasu a shekara 940 da ainihin 7 bayan hijira shi ma yayi wannan littafi sharhi sannan akwai Sheikh Imam Abu al-Hasan Ali bin Muhammad wanda mutum Ash-Shafi'i ya rasu a shekara 862 shi ma ainihin wato yana da sharhi mai kayatarwa akan wannan littafi na Al-Qadi sannan akwai Abu Zar Ahmad bin Ibrahim Al-Halbi wanda ya rasu a shekara ta 884 shi ma yayi ma wannan littafi na Al-Qadi iya sharhi akwai talkhisul ittifa fi sharhi alfaz ash-shifa na Imam Abu al-Mahatim Abdul Baqi Al-Yamani sannan akwai Jalal al-Din al-Suyuti shi kuma yayi takharijin ahadith din Allah ya masa rahama ya samu suna manahilus safa fi takhrij ahadithus shifa. Da haka sharhohin kamar da muke bayani suna da yawa, sun kai 60 da wani abu. Ga wannan mana Aliyu Qari wanda ya samu suna sharhus shifa lil qadi ayyam, wasu na kiransa qadi ayyam, wasu ce qadi ayyam ayyam bi fathi al-ain wa tashdid al-ya, ko kuma ayyam bi kasr al-ain wa takhfif al-ya. Ya masharhi mala Ali al-Qari shi ma yana cikin sharhohi na al-shifa wanda ya rubuta akan tarihin al-qadi ayyam. Sannan shi al-qadi ayyam yana da tafai da ya rubuta masu yawa masu kayatarwa. A ciki akwai al-ajwibatu al-mukhayyara an al-as'ilati al-muhayyara, wannan littafi al-qadi ya rubuta shi akan wasu matsaloli da suke da kawo rudu ko ake rashin fahimta akan su, ya rubuta ya bada amsa akai. Akwai akhbarul qurtubiyyin, labari akan mutanen Qurtuba, garin Qurtuba, garin su a abin nan al-Qurtubi kenan a Andalus. Akwai littafin da ya matsa suna al-ilam fi hudud al-ahkam, a wani ruwayan ya zo al-ilam bi hudud qawaid al-islam. Sannan yana da littafi mai suna ikmalul mu'lim sharh sahih muslim, wanda gashi nan wannan shine muqaddimar sa sharhi wa sahih muslim mujalladai ka suna nan, wanda ciko ne na wato sharhin da wani babban malami wanda za mu zo gaba za mu yi bayanin sa ya wallafa shine. Shi kuma ya zo ya karasa, malamin ya rasu bai karasa sharhin ba, shine al-qadi ya zo ya karasa. Yana cikin wato mafi girma daga cikin sharhin da aka yi wa sahih muslim a duniya, al-qadi ya ne ya karasa shi, ya samu suna ikmalul mu'lim bi fawaidul muslim, wasu karanta shi ikmalul mu'allim bi fawaidul muslim, wasu karanta shi ikmalul mu'lam bi fawaidi muslim. Shi ya rubuta wannan wato ainihin wato littafi wanda Dr. Hussein bin Muhammad al-Shawwaf ya ainihin wato yi masa tahqiqi. Sannan akwai littafi da ya rubuta al-ilma fi dabt ar-riwaya wa taqayyid as-sama', a wata ruwayan ya zo al-ilma ila ma'rifati usulir riwaya wa taqayyid as-sama', ya zo kuma al-ilma fi usulir riwaya wa as-sama'. Littafi ne da yake akan ilmin mustalahul hadith, shi al-qadi ya rubuta shi. Akwai bugiyatir ra'id lima tadammanahu hadithu ummi zar'in min al-fawaid, wannan akwai wani hadisi yana nan a cikin sahihul bukhari, hadithu ummi zar', wanda wasu mata suka zauna su goma kowace ta faɗa halin mijinta. To wannan littafi al-qadi ya ɗauki littafi mujalladi guda ya masa sharhi, wanda a cikin wato tahqiqin da abin nan yema wato ciyar min alamun nubala wato Sheikh wato Shu'aibu Arnaud, yake cewa wannan littafi yana daga cikin littafin da ya fi kowanne ƙayatarwa dangane ga maganan balaga ta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hadisin ya ɗauka ya kucuncina shi ya buɗe shi, sai da ya fito da dukkan fasaha da ke cikin wannan hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake gaya mana na Aisha. To al-qadi ya shi wannan. Akwai tartibul madari wa taqribul matalib li ma'rifati mazhab Imam Malik, ya zo kuma tartibul madari wa tartibul matalib fi ma'rifati alamu mazhab Imam Malik, littafi ne mai mujalladai da yawa. Akwai at-tanbihatul mustanbata fi sharhi mushkilatul mudawwana fi furu'il fiqh al-maliki, akwai littafi da ya samu suna jami'ut tarikh wa ja'a fi ba'd al-masadir kitabut tarikh. Sannan akwai littafi da yayi mai suna as-sayful maqdud ala man sabba ashabur rasul, wato ya goya wa shaykhul islam baya da Ibn Taymiyyah ya nasa littafin ya samu suna as-sayful maqdud ala shatimur rasul. Shi kuma sai ya zo ya kara yace as-sayful maqdud, shi tayi as-sayful maqdud ala shatimur rasul, shi kuma al-qadi sai ya to a kara as-sayful maqdud ala man sabba ashabur rasul. Wato in ka karanta na Ibn Taymiyyah, shi ya sa mana sa littafin suna wato zararren takobi kan sakali ga yama jini na wuce, akan duk wanda ya taba manzon Allah. Shi kuma alƙadi ya ce to a sake zara takobin kuma karo na biyu, zararren takobi washashe ga yaba jini na wuce akan duk wanda ya zagi sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Akwai littafin da muke akwai as-safa bi tahrir ash-shifa, wato shi bayan ya rubuta littafin kuma ya littafi ya yi tahririn matsalolin da suke ciki. Akwai al'ulunu sitta fi akhbari sabta, garin da ya zauna kenan. Akwai garibu shahab. Akwai gunyatun fi asma'i shuyukhi, ya zo al-gunyatu fi zikir mashayikhihi. Akwai gunyatul katib wa bukuyatu talib. Akwai al-qawa'id, ya zo a wata ruwayan al-i'lam bi hududi qawa'idil islam. Akwai kitabun aqida. Akwai masharikun anwar fi ittifa'i sahihil afar, shi ya rubuta shi. Al-muwatta'i wa sahihaini fil hadith, ya zo kuma masharikun anwar ala sahihil afar fi tafsir gharib hadith al-muwatta wal bukhari wa muslim. Wato littafi ya hada guda uku, Bukhari da Muslim da Muwatta guri guda, ya hada su gaba daya, yayi tartibin su a matsayin littafi daya. In kana karanta littafin kamar kana karanta Bukhari lokaci guda, Muslim lokaci guda, Muwatta shine ya hada su guri guda. Akwai kuma littafin da ya samu da ya zo da wani sunan Masharikun Anwar fi Gharib Sahihain wal Muwatta. Sannan akwai littafi da ya samu Masharikun Anwar fi Tafsir Gharib al Hadith. Akwai wani littafin kuma da ya samu suna Maqamihul Afhami fi Sharh al Ahkami. Sannan akwai Nazmul Burhani ala Sihhati Jazm al Azani. Duk wannan littafi al-Qadi ya rubuta su. Akwai littafi kuma mai suna Mukhtasaru Masharik al-Anwar al-Nabawiyya min Sahih al-Athar al-Mustafawiyya. Wannan su ne kaɗan daga cikin littafai, ko kuma mafi yawa daga cikin littafan da al-Qadi Allah ya masa rahama ya rubuta. To, littafin da ke gaban mu Ash-Shifa bi ta'rifi Huquqil Mustafa, wanda shi ne a gaban mu. Al-Qadi ya faɗi dalilin rubuta wannan littafi, wanda in mun zo muqaddima ya faɗi dalilin da ya sa ya rubuta wannan littafi. Tambaya aka yi masa akan abubuwa guda hudu. Na ɗaya, at-ta'rif bi huquqil mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Na biyu, ma yajibu lahu min at-tawqir wal ihtiram wal ikram sallallahu alayhi wa sallam. Na uku, hukmu man lam ya'rif al-mustafa sallallahu alayhi wa sallama haqqahu min at-tawqir wal ihtiram. Na hudu, jam'u aqwalil a'immati was-salafi as-salihi fi hadha ash-sha'ni وعرضها وتحليلها ثم انصرف القاضي الى منهاج الكتاب فقسمه الى اربعه اقسام. القاضي ya yace wannan littafi nasa abu hudu ya kunsa, ko kuma abinda akai masa tambaya akai, wanda amsa ce ta tambaya asalin littafin. Na farko, ayi bayani waye manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Na biyu, ayi bayani akan matsayi da martaba da kima da daukaka na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Na uku, ayi bayani akan hukuncin wanda bai bayyanar ko kuma bai wato ainihin san haƙƙoƙin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama da ya wajaba a kansa ba, na girmamawa da abin da ya shafi haka. Sannan na biyar, na hudu, tattaro maganganun manyan malamai da kuma managarta magabata akan bayanin abin da ya shafi wato hukunta wanda ya shiga haƙƙin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, da bujiro da shi da kuma bayyane shi dalla dalla. Sannan al-Qadi ya dogara da wasu manyan kafai na hadisi wanda ya maida wato abin nan akan su. A koma cikin shafi na biyar, wanda yake da wannan kenan, shafi na biyar, mafadiru kitabu shifa bi ta'rifi huquqil mustafa allati i'tamada 'alayha iyyahu. I'tamada al-qadi iyyahu at-tawqi أعظم ما عرف في عصره من المصادر المختلفة ورتبها حسب الأهلية وأقربها إلى مذهبه ونهج فيه وفق خطة مرسومة لإنجاز كتابه الشفاء ويمكن تصنيف تلك المصادر على الشكل التالي. القاضي إياب يادو غرى وجن ولا فوانا للتافي ناسنا الشفاء أكم وصل سفي كو أنجروا لي بدا ديار لد سفي لديا القرآن الكريم كتن كفوتا لكن na abinda alqadi ya zuba a cikin littafin sa ayoyi ne na alqur'ani. Na biyu, kutubu tafsir. Alqadi iya ya dogara da wasu manyan malamai wanda ya koma cikin littafan su wajen tafsiri. Na uku, kutubu hadith. Alqadi ya koma cikin littafai na hadisai, sannan kutubu a'immat alhadith din, kutubu almaghazi wa siyar wa kutubu ilm alkalam da sauran ire-iren su. Alqadi iya ya dogara da wasu malamai wajen guda takwas wanda su ne littafan su ya mai da su tushe wajen wallafa wannan littafi nasa na ashifa. Na daya cikin manyan malamai guda takwas wanda a bangaren hadisi kafin mu zo tafsiri alqadi iya dogara da su, na daya shi ne aljami'u sahih lil imam al-bukhari. Alqadi ya dogara da littafin sahih al-bukhari wanda ya dauko hadisai kusan za mu iya cewa kaso 20 daga cikin kaso 80 na hadisan da alqadi iya yi amfani da su a cikin ashifa ya ɗebo su ne daga cikin sahih al-bukhari. Imam al-bukhari an haife shi a shekara ta 194, ya rasu a shekara ta 256, yana dan shekara 62. Littafi na biyu shine al-jami'u sahih li imam an-nawawi. Alqadi iya ya dogara da sahihu muslim a bangaren hadisi littafi na biyu, wanda shi imam muslim an haife shi a shekara ta 204, ya rasu a shekara ta 261, yana dan shekara 57. Na uku shine sunan al-imam abi daud, wanda shine littafi na uku na hadisai wanda ya dogara da su. An haifi imam abi dauda a shekara ta 202, ya rasu a shekara ta 275, yana dan shekara 74. Littafi na hudu shine sunan al-imam at-tirmidhi, shafi na bakwai sunan al-imam at-tirmidhi, wanda an haifi imam at-tirmidhi a shekara ta 209, ya rasu a shekara ta 275, yana dan shekara 66. Littafi na biyar sunan al-imam an-nasa'i, wanda an haifi imam an-nasa'i a shekara ta 215, ya rasu a shekara ta 302, yana dan shekara 87. Sannan sunan al-imam ibn majah, wanda an haifi ibn majah a shekara ta 209, ya rasu a shekara ta 273, yana dan shekara 64. Sannan littafi na bakwai shine musnad na imam ahmad. Alqadi ya dogara da wannan littafi wajen ɗebo ruwayoyi daga cikin sa masu yawa, wanda shi imam ahmad an haife shi a shekara ta 164 bayan hijira, ya kuma rasu yana ɗan shekara a shekara ta 241, yana ɗan shekara 77. Sannan littafi na takwas wanda alqadi ya dogara da shi shine Muwatta Malik, wanda shi Imam Malik an haife shi a shekara hijira tana 73, ya rasu hijira tana 179, yana dan shekara 86. Wato a cikin duk littafan da aka malaman da aka faɗa guda takwas, ba wanda yafi Imam Malik da dawa a duniya, tunda banda shi da Imam an-Nasa'i ne kawai ya girme shi, ma'ana a daɗewa a duniya. Tunda shi haife shi a shekara ta 215, ya rasu a shekara ta 302, yana dan shekara 87. Shi ko Imam Malik haife shi a shekara ta 93 bayan hijira, ya rasu shekara ta 179, yana dan shekara 86. Haka Imam an-Nasa'i kenan, ya rasu shekara 87, Imam Malik kuma 86, Imam Ahmad kuma shekara 77 yayi a duniya. Waɗannan su ne kamar wato tafai na farko guda 8, wanda kusan duk hadisan da suke cikin wato ash-shifa bi ta'rif huquq al-mustafa, in an kasa su kaso 100, to kaso 60 daga waɗannan tafai guda 8 da muka faɗa cikin shi. Sannan wato littafi na 9 shine musnad na Imam Bazzar, Abubakar al-Bazzar, Ahmad bin Umar bin Abd al-Khaliq al-Hafiz al-Basri, wanda ya rasu a shekara ta 282. Sannan sai kuma littafin wato mu'jam na wato al-mu'jam al-kabir da al-mu'jam al-awsat da al-mu'jam al-saghir na ainihin wato Imam al-Tabarani, al-Imam al-Tabarani Abu al-Qasim Sulaiman bin Ahmad al-Nakhmi al-Shafi'i, wanda ya rasu a shekara ta 360. Waɗannan ma'ajin din kusan Imam wato al-Qadi ya dogara da su, wato bangaren abin da ya shafi wato kutub na ainihin wato hadisai. Sannan bangaren tafsiri mun koma shafi na 6 kenan, akwai al-Imam Abu Muhammad Sahal bin Abdullah bin Yunus at-Tasturi, wanda ya rasu a shekara ta 273 a Basara, aka binne shi, to ya dogara da tafsirinsa, yana da tafsiri. Sannan tafsiri na biyu shine wanda al-Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad az-Zujaj, shaykh al-lughah al-arabiyyah wa amid adabiha wa ashab at-tasanif al-jalila, wanda ya rasu a shekara ta 310, to ya dogara da tafsirin waɗannan guda biyu. Sannan tafsiri na uku shine na al-Imam Abu Sulaiman أحمد بن محمد الخطابي الطبري الأديب الفقيه المحدث الشافعي شافعي المذهب شيما يادو غرد لتافنسا وانده يكرا أسامة سونا معالم السنن دكما لتافنسا نتفسير غريب الحديث وانده يارسو أشكرا تتلي أكد 80 دا تفر سيا الإمام الطبري أبو جعفر محمد بن جرير المؤرخ المفسر الفقيه wanda yana da tafsirin da ake kira tafsir Tabari, ya rasu a shekara ta 310. To sannan littafin tafsiri na hudu shine al-Imam Abubakar bin Musa al-Wasiti al-Mufassir al-Faqih al-Wari'i, wanda ya rasu a shekara ta 320. To al-Qadi ya koma cikin tafsirinsa. Sannan akwai Abubakar Muhammad bin Tahir al-Ma'asiri al-Shafi'i al-Mufassir al-Alim al-Wari'i, wanda ya su a shekara ta 330. Sannan akwai wato Samarqandi al-Imam Abu Layth Nasr bin Muhammad al-Faqih al-Mufassir al-Hanafi al-Mazhab, wanda ya su a shekara ta 412. Sannan sai al-Imam Ahmad bin Sa'id al-Ma'ruf bin al-Hindi alimun Andalusi, shi ne aka ce a zamaninsa ba a yi kamarsa ba bangaren tafsiri, to ya koma cikin tafsirinsa. Sannan akwai al-Imam Ishaq bin Yahya as-Sarqafi ahadu a'lam as-Sarqafi, sunan garin su kenan, kuka haɗiha, wanda ya rasu a shekara ta 317. Sai al-Imam Makki bin Abi Talib al-Qayrawani as-Sufi al-Khabir bi ulum al-Qur'an wa asrar al-lugha al-arabiyya lahu iddatu tasanif fi muqaddimatiha at-tafsir al-kabir li suna al-hidaya ila bulugh an-nihaya, ya wallafa littafin nasa, ya rasu yana a shekara ta 437. Sai al-Imam Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Qadi Shafi'i wal ma'ruf bil Mawardi wa min kutubihi al-Ahkam as-Sultaniyya. Sana al-Imam al-Qasim Abdul Karim bin Hawazin bin Abdullah al-Qushayri al-Faqih al-Mufassir al-Shafi'i as-Sufi sahib kitab ar-Risala wal Lataif wal Isharat يؤدي من أعلام التفسير والحديث والفقه والأصول واللغة والأدب. يا رسول أشكرا تقريه أود ستين دليل. كان الإمام الرازي سليمان بن أيوب وان ده يكي تفسير لنا يكي كلام تا تفسير الرازي كو التفسير الكبير وان ده يرسو أشكرا تقريه أود 40 دمقر. كان أبو عبد الله محمد بن حسن السلمي الصوفي المفسر المحدث الحافظ المؤرخ له مصنفات في التصوف يا رسو أشكرا تقريه أود 12. وانا بنجرن تفسيري mafi yawa waɗannan littafan su ne waɗanda alƙadiyya ya fi dogara da su. A ɓangaren sira kuma alƙadiyya ya dogara da littafin al'imam Musa bin Uqba Shafi na tara. Al'imam Ash-Shafi'i an ce wato kusan imam al-Bukhari dukkan tafan hadisan da ya rawaito waɗanda suka shafi ya kukuwan Annabi sallallahu alaihi wasallama da tarihinsa kusan da wannan malamin imam al-Bukhari ya dogara, wanda shi kuma ya rasu a shekara ta 141. Sai kuma al-imam Abu Ishaq, Abu Abdullah Muhammad bin Ishaq bin Yasar, shi ne ake kiran siratu Ibn Ishaq, wanda imam al-imam Ibn Hisham ya wato tantance ta, ya tankaɗe ta, ya rairaye ta, ya wanke ta, ya tsaftace ta, shi ma kuma ka zo aka kare masa aikace aikace a baya. Sana'a ɓangaren fiqhu, tunda dama al-qadi Iyas a mazhaban Malik yake mafi yawa littafan da ya koma gare su abin da ya shafi ɓangaren fiqhu shine littafin Kitab al-Mabsut da kuma Mudawwara ta Ibn Suhnun, wanda muna nan da ita a hannu, an yi tahqiqin ta mujalladi ta 9. Sannan akwai wato sauran littafai dai waɗanda suka shafi wannan alaƙa. A ɓangaren duga kuma ya kuma wajen al-Imam al-Kisa'i, Abu al-Hasan Ali bin Hamza al-Asadi al-Kufi, wanda aka ce kana imamun Nuhat, wato shi malamin Nahwu ne wal lugha wal qira'at, wa kana min a'immati al-qurra' as-sab'a. Sai Imam al-Qurra' Abu Zakariya Yahya bin Ziyad al-Aslami al-Kufi, wa kana imam ahli al-Kufa fi an-nahw wal lugha wal adab, wanda ya rasu shi wato Imam al-Kisa'i a shekara ta 189. Shi kuma Imam Abu Zakariya al-Aslami ya rasu a shekara ta 207 bayan hijira. Sai Imam al-Mubrid, wanda ake kiransa Ibn al-Mubrid, Abu al-Abbas Muhammad bin Yazid al-Azdi al-Basri, Sheikh al-Qurra wa Imam an-Nuhati, sannafa fil adid min al-ulum wa min ahammi kutubihi al-kamil fil lugha wal adab, ya rasu a shekara ta 207. Sai Imam Fa'lam Ahmad bin Yahya bin Zaid al-Shaybani, Imam ahli al-Kufa fil nahw wal lugha wa riwayat al-Shi'r, ya rasu a shekara ta 291. Sai Imam Nisdaraihi Abu Abdullah Ibrahim al-Mahlibi al-Azdi al-Nahwi al-Wasiti, wanda ya rasu a shekara ta 323. Sai al-Imam al-Azhari Abu Mansur Muhammad bin Ahmad al-Shafi'i, sahibu Kitab al-Tahzib wa lahu musannafatun fi at-tafsir wal hadith wal adab wal fiqh, ya rasu shi kuma a shekara ta 370. Sai al-Imam ar-Rumani Abu al-Hasan Ali bin Isa ahad al-a'lam al-mashahir bayna ilm al-kalam wa ilm al-lugha wal qira'at wa ilm at-tafsir, shi kuma rasu a shekara ta 380 da ainihin wato 4. Da haka wannan shine kamar wato tafai wanda zamu ce mafi yawa al-qadi ya koma gare su dangane ga abin da ya shafi wato lugha da tafsir da hadith da tarih da kuma qira'at. Sannan kuma wato dangane ga abin da ya shafi aqida, wannan mai littafin Ikmalul Mu'allam ko Mu'allim ko Mu'allam, kamar yadda suke wasantawa ta fuska uku, bi fawaid Muslim, Dr. Hussein bin Muhammad Ash-Shawab ya kawo cewa al-qadi ya أهل السنة لي تشكيل التفنطة ياكا وبياني جسك شافهاكا كما كميدا أكشنا فانقر أبن ليش عشي صفات الله دربوبية دا أسماء والصفات أنت هم على ميدا داما سنفاء وجن تاويلي كما سي إمام النووي الله يمسر رحمة يجيكن سيساكا مدى الهيل إذن سي إمام ابن حجر أسقلاني شما الله يمسر رحمة يجيكن سيساكا مدى الخير دا صورا ما علمي وان دا بضاء رسا إرم وقتا لن إيقو دي بي وغرهدو دا زاء صامو أشكين سرعتون سبا وان دا ما شكاتنا دا الله هو دا متوم باب شكاتي سي الله سبحانه وتعالى باب أسوني كما سي منظر الله الله تعالى شيني شكاتي wanda duk abin da ya fito daga gare shi babu wani abu da zai fito daga Allah wanda za a samu kuskure a ciki. Manzon Allah kuma ma'sumi ne, abin jidda ya isar daga Allah to haka yake. Shi yasa Allah yake wan najmu idza hawa ma dalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa. Wannan shine wato matsayi, dan haka gurare waɗanda an samu alƙabi yayi tawili a wasu gurare waɗanda kuma ba sa karɓar tawili, malamai duk sun yi bayani a waɗannan gurare a cikin tafsirinsa da sharhin da ya yi Muslim. Amma dai abin da ya rinjaya dangane ga wannan shine kokarin da alƙabi ya yi wajen kare sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yaɗa ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a magharib da kusan ma duniya gaba ɗaya. Sun sa kowane malami ya zo a baya sai masa addu'a kuma ya yi roƙon Allah ya ji kansa ya saka masa da hannu, musamman wannan aiki da ya na littafin sana Ashifa, wanda a cikin karatunmu insha Allahu za a ji abubuwan yadda suke. Domin abin da ya sa ya zama kowa yana da alaƙa da al'adiyar, domin ya ɗauko matsala akan abin da ta shafi kowane musulmi a duniya. Magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba magana sai ta shafi wani mutum ɗaya ko wani gari ko wata ƙasa ko wata ƙungiya ko ta ɗariƙa ko ta al'umma ba, magana sai ta shafi dukkan musulmin duniya. Domin an ce za a yi magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, an ɗauko magana da ta shafi dukkan musulmin duniya. Shi yasa a cikin sahihu sira cewa an tambayi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama, ka gaya mana waye kai? Sai ce ni ne addu'ar annabi Ibrahim, ni ne bisharar annabi Isa, ni ne wanda mahaifiyata lokacin da ta ɗau ciki gani ta yi mafarki ta ga wani haske ya fito daga jikinta ya haskake duniya gaba ki ɗaya. Ita to ni ne wannan, ni ne lokacin da aka bayar da ni shayarwa a Banu Sa'ad, mun fita kiwo bayan gari da ni da wani ɗan uwana na shayarwa, sai ga wasu mala'iku sun taho guda biyu ko wasu mutane da fararen kaya da tasa a hannunsu ta zinare, wata wayan tasa ta azurfa fara, sai suka taho sai suka ce waye, sai aka ce wannan ne, sai suka kama ni suka buɗe kirjina suka ɗauko zuciyata suka taka a cikin wannan, suka zuba ruwa suka wanke suka mayar suka dafa suka tsinko wani nama daga jiki suka jefar, sai suka ce a gwada shi da mutum goma daga cikin al'ummarsa. Sai aka auna ni da mutum goma a cikin al'umma ta na rinjaye su, sai ɗaya mala'ikan ya ce kara su zama ɗari, aka sa mutum ɗari aka sake saka ni na rinjaye mutum ɗari, sai ɗaya mala'ikan ya ce kara su zama dubu, aka sake sa mutum dubu a sikeli aka sa ni na rinjaye su, sai ɗaya mala'ikan ya ce tsaya haka, inda za ka ɗauko al'umma gabaki ɗaya ka saka su a sikeli shi kaɗai zai rinjaye su. Ita to ni ne wannan. Da annabi Ibrahim ya gama gina Ka'aba ya ce rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya ce to ni ne wannan. Sannan ni ne kuma da annabi Isa ya ce tabashiran bi rasulin ya'ti min ba'd ismuhu Ahmad. To ni ne Ahmad din da yake fada. Wani kuma ya tambaye shi ya ce yaushe ka zama annabi? Yace tun annabi Adam yana tsakanin ƙasa da rai, ma'ana tun yana gangar ƙasarsa ba a busa masa rai ba, tun a lokacin ne annabi. Saboda haka alƙabi yace abu hudu sune asasin da ya gina wannan littafi nasa na Ashifa a kai. Na ɗaya bayyana wato daraja ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Mutane ba su san waye manzon Allah ba, ya kamata a bayyana wa mutane su san kimar da darajar da matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda wannan ne zai sa ka gane abubuwan da ake faɗa guda shida cewa duk wanda bai yi su ba bai bada haƙƙin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama wanda yake kansa ba. Na ɗaya kai imani da shi da dukkan abin da ya faɗa, dukkan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, ko ka gane ko baka gane ba, ko yayi daidai da kai ko bai yi maka daidai ba, ko ya soka maka rai ko ya yi maka daɗi a rai, ko ya ci karo da abin da kake, ko ya yi daidai da abin da kake, ka sallama kawai wai sallimu taslima. Na biyu ka so shi fiye da yadda kake son kanka, fiye da kake son babanka, fiye da kake son babarka, fiye da kake son ƴaƴanka, fiye da kake son matanka, fiye da kake son abokanka, fiye da kake son ƙabilarku da ƙasarku da garinku da shehinka da malaminka, duk wani mutum a duniyan nan gabaki ɗaya in ka ji kana son sa fiye da yadda kake son manzon Allah, ko daidai da yadda kake son manzon Allah, baka da imani. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nas ajma'ina. Sannan abu na uku, kamar da sayyidina Umar ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa, ko yace ya Rasulullah, ina son ka fiye da komai, mata na, ƴaƴa na, komai, amma banda raina. Manzo Allah yace ina, sai mutum ya fi so na fiye da ransa. Yace ya Rasulullah, na fi son ka fiye da raina. Yace al'ana ya Umar, har ran naka sai ka fi son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da ranka, sannan ne kake da imani. Na uku, dukkan abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na hukunci, wa ma atakum ar-rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dukkan abinda manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya kawo, mutum ya rike ya aikata shi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi, ba tare da ƙari ba, ba tare da ragi ba, ba tare da jirkitawa ba. Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Aka Allah ta'ala ya faɗa, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah katira. Sana abu na hudu, dukkan abinda manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama ya hana, ya ja kunni, ya tsawatar, to a daina shi. Wannan shine abu na hudu daga cikin haƙoƙin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama akan mu, kamar da ya faɗa, idza amartukum bi shay'in fa'tu minhu mastata'tu wa idza nahaytukum an shay'in fajtanibu fa innama ahlaka man kana qablakum kasaratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Yace duk abinda nace ku yi ku yi, abinda nace ku bari ku bari. Abinda ya halakar da wanda suka gabace ku shine abu biyu: yawan tambayoyi marasa amfani da suke wa annabawansu, da kuma yawan saba wa annabawa. Annabi yace ai gabas, mutane su yamma, yace ai kudu, mutane su arewa, yace ai sama, mutane su kafa. To wannan shi yake jawo bala'i. كما جاء الله تعالى فقال يحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه لو يصيبهم عذاب اليم. الله تعالى يقول ودن دسكش وترتقى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه لو يصيبهم azabun alim. Wanda suke saba annabi sallallahu alaihi wasallam suke yi kansu ɗayan dina tafi. Fitna shine fitna, wannan dama an san fitna babban musiba ce, ko ma da me aka fassara fitna ya kamata a guje ta. Au azabun alim, ko kuma azaba mai raɗaɗi. Ta samu mutanen da suke saba Allah da manzansa, suke kauce ma shari'ar Allah. Sannan abu na biyar shine girmama shari'ar manzon Allah da kuma aiki da ita. Shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta shafi rayuwa gabaki ɗaya: yadda za ka yi kasuwanci, yadda za ka siya, yadda za ka siyar, yadda za ka yi aure, yadda za ka aurar, yadda za a zauna zaman gida, yadda za a zauna a kasuwa, yadda za a zauna a duk rayuwa gabaki ɗaya, ɓangaren tattalin arziki, ɓangaren kasuwanci, ɓangaren siyasa, ɓangaren mulki, ɓangaren zamantakewa, dukkan abin da ake bukata na rayuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. To kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haƙƙinsa a kanmu, mu aiwatar da shari'arsa a cikin rayuwarmu gabaki ɗaya. Wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, ya ayyuhallazina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farjuhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khayrun wa ahsanu ta'wila. Allah ya ku masu imani, ku da'a ga Allah, ku da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ulil amri minkum. Wanda ulil amri an fassara su da malamai, an fassara su da shuwagabannin da suka bi Allah da manzonsa da malaman da suka tsaya akan gaskiya. Fa in tanaza'tum fi shay'in, in kuka yi da'in ja'a cikin wani abu, farjuhu ila Allah, kuma yi da shi zuwa ga Allah, war rasul, ku mai da shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wannan shine alkhairi kuma shine mafi kyau ga kashi. Dan haka wannan shine haƙƙi na biyar na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam akan. Na shida shine girmama sunnarsa da yada ta da aiki da ita. Duk abin da aka ce manzon Allah yayi ko ya ce ayi, wanda muna karanta a shifa za ku ga tarihin wasu magabata, ko abinci aka ce musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana son abinci kaza, dan kawai su koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallama sai su ji suna son kalan wannan abincin. Wanda kauna take jawo wannan shigarsu, dabi'arsu, halayensu, duk suna yin kokari su kwatanta koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To a daidai wannan lokaci mutane suna son su san tarihin Annabi, su san rayuwar Annabi, su san yaƙuƙuwan Annabi sallallahu alaihi wasallama, su san zaman Annabi a Makka, su san zaman Annabi a Madina, su san yadda ya zauna da ƴaƴansa, yadda ya zauna da abokansa, yadda ya zauna da matansa, yadda ya mu'amala da makiya. A koya musu maganganu masu daɗi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, domin taɓarɓarewar tarbiyya da taɓarɓarewar aƙida da taɓarɓarewar rashin biyayya ga iyaye, duk wannan ya dogara ne kacankam akan rashin sanin rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka wannan yana daga cikin manufa da dalili da hikima da ta sanya ƴan uwa suka nace akan cewa a sanya wannan littafi na Ashifa bi ta'arifi huquqil mustafa, wanda asalin magana ta taso ne daga karatun mu na unguwar madamu, wanda aka sa littafin Umdatul Ahkam ake karanta rayuwar Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Muna tsakatta iya sai ai maganan wata mu'jiza da ta shafi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama guda daya guda biyu, su sai a ƙarshen kwa suke ganin su asa littafin Ashifa ma warkar da cuta ta bid'a, ya warkar da cuta ta shirka, ya warkar da cuta ta lalacewar ɗabi'a da halaye, luwaɗi, zina, shirka, bid'a, tsafi, duk waɗannan munanan halayen aka ce an wallafa shi ne domin ya warkar da wannan, ya warkar da mutane daga gillu da hassada da ƙeta da saɓa wa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama. Shi yasa aka ce ash-shifa'u waraka, magani na warkar da cututtuka waɗanda suka shafi rena manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da rashin biyayya a gare shi, da rashin kare kima da martaba da matsayi da kamala da Allah ya bashi. Wanda da musulmi sun tsaya akan haƙƙoƙin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yadda ya kamata, da ba mu samu kanmu a cikin wannan rayuwar ba, ta ƙasƙanci, ta wulaƙanci. Ka duba siyasar mu a duniya, mu ne a ƙasa, ɓangaren soja mu ne a baya, ɓangaren tattalin arziki mu ne a baya, wajen rashin haɗin kai wanda da mutum zai karanta rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallama, abinda ake jifa mu da shi a duniya guda biyar, in muka karanta rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallama da kyau muka fahimta, to waɗannan abubuwan za su kawo. Na ɗaya, jahilci, abinda ake zargin ƙasashen musulmi da musulmi su ne baya a ɓangaren ilimi na addinin da na rayuwar, ba su yi na addinin ba, kuma a ɓangaren ilimin zamani ɗin su ne a baya. Wanda da mun koma rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallama za mu ji yana cewa talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, kuma Qur'ani farkon ayar da ta fara sauka ta ce iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Kenan kaga komawa cikin rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallama zai kawo mana da illoli daga cikin biyar da ake jifa mu da su, shine jahilci, wanda jahilcin nan shi ya haifar da shirka, shi ya haifar da bid'o'i, shi ya haifar da rayuwar yaduwar tsafi yadda ake kashe mutane ana yanke ɓangarorin jikinsu. Duk wannan rashin imani ne, wanda kuma jahilcin sanin Allah da jahilcin sanin kimar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da abin da ya zo mana da shi na alkhairi shi ya haifar da wannan. Sannan abu na biyu da ake jifa wato mu da shi shine rarraba da tarwatsewa, da kowa zai aje shehinsa, ya aje waliyinsa, a zo a kama manzon Allah gaba ɗaya biya ishe mu duniya, ko ba haka ba? Shine shehin da in ka rike shi ba saɓani, duk shehin da ka ɗaga a duniya akwai wanda zai ce ya yadda ya bi shi, akwai wanda zai ce bai yadda ya bi shi ba, kuma baka isa kai masa hukunci da kafirci ko musulunci ba in yace ba ya yi, domin dukkan mazhabogi da dukkan ɗariƙu in kace ba ka yin su ba wanda zai ce ba kafiri. Za ka iya cewa yau duk mazhabogin kafuta, za ka iya cewa duk ɗariƙun kafuta, me sunanka? Amma in kace ka fita daga bin manzon Allah, me hukuncinka? Duk wata ƙungiya da aka kafa ka iya cewa ta fita, domin duk ƙungiya tana da tarihin kafa ta da wanda ya kafa ta, kuma wanda ya kafa ta ana dangana waɗanda suke bin sa zuwa ga wannan. Shi yasa duk ƙungiya tana da sunan mu'assasinta. Ko mafi yawa ƙungiyoyi mu'assasinsu, ko an san tarihinsa da fatataranta da shugabanta da ma'ajinta da abin nan. Amma manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ba shi da iyaka, ba shi da hudud, ba shi da iya ƙasa, ba shi da iya gari, ba shi da iya jama'a, ba shi da iya mabiya sallallahu alaihi wasallama. To kaga kenan, ashe sabanin da muke ciki maganinsa shine duk mu koma mu rike sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wannan shi zai kawo da sabani. Amma duk abin da aka rike ba wannan ba, to za a ci gaba da sabani. Sai dai an yi sassauci an ce to an ba da dama, duk abin da kake yi to na manzon Allah ne a gaba. To haka haka, to ba sai an rushe komai ba, komai sai ya ci gaba da zama yadda yake, amma da sharadi. Duk abin da wani mutum ya faɗa ko ya aikata ma'auni shine Qur'ani da Sunna da abin da magabatan mu suke kai na ƙwarai. Duk wani wanda ya saka wani zikiri ko wani salati ko wata addu'a ko wani nau'i na sallah ko wani nau'i na salati ko wani nau'i na azumi ko na ibada, babu shi a cikin Al-Qur'ani, babu shi a cikin hadisi, Abubakar, Umar, Usman, Ali, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifa, Imam Shafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidhi, Imam Nasa'i, Imam Ahmad bin Hanbal, duk waɗannan manyan malaman na hadisi da suka gabata a duba rayuwarsu gabaki ɗaya, babu a zamanin sahabbai, babu a zamanin tabi'ai. To wannan abun ka ci aje masa abunsa, in kai haka kana nan musulminka gangariya. To kaga kenan, haɗin kan musulmi a duniya, dan Allah ya haɗa kanmu ya bamu abu biyar ɗaiɗaiɗaiɗai. Na farko, kalmar da ake shiga musulunci da ita a duk duniya ɗaya ce, ita ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah. Duk inda ka shiga duniya ita ɗaya ce take kewaya. Kake nan Allah ya haɗa mana kalma ɗaya, mu bautawa Allah shi kadai, mu bi manzon Allah shi kadai. Shi ne fasarar la ilaha illallah, ba wanda isan canci a bauta mar da gaskiya sai Allah shi kadai. Muhammadun rasulullah, Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama shi ne jakadan Allah, shi ne manzon Allah. Za a tafi shari'ar Allah ne daga gare shi kawai, shi ne Allah na abuda illallah wa an na abudahu bima shara'a. Duk musulmin duniya wannan shi ne suka yarda da shi. Na biyu, alƙiblanmu duk ɗaya ce, duk inda muke alƙiblanmu ɗaya ce. Kuma haka Allah yake ba, wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatran, duk inda kake a duniya. Shi yasa in ka je Ka'aba za ka tarar an masa rawun, saboda ita ake kallo, alƙibla ɗaya muke da ita. Ba wani wanda za a ce an zo masallaci wannan ya kalli yamma, wannan ya kalli kudu, wannan ya kalli arewa, duk guri ɗaya ake kallo. Kaga kenan alƙibla ta haɗa kanmu. Na uku, Al-Qur'ani. Al-Qur'ani sai Allah ya sauka, ko ina ka shiga duniya shi ne. Sai dai bambancin kira'a, amma ba wani bambanci, Qur'ani ɗaya ne tak. Kuma Allah ya aiko mana manzo ɗaya tak. Ko ina ka shiga duniya manzo ɗaya tak aka aiko mana. Ashe kaga kenan Al-Qur'ani ɗaya muke da shi, Al-Qibla ɗaya muke da ita, kalmar shiga addini ɗaya muke da ita, manzo ɗaya muke da shi. A wata ɗaya ake ɗaukar azumi, ko akwai wanda suke yi a Rajab. A lokaci guda, wannan kwana biyar daga 8 ga wata zuwa ga 12 ga wata shine ayyamul hajj. Duk inda musulmi suke a duniya gaba ɗaya nan suke haɗuwa. Ba a ce musulmin gabas su nasu wata rana, na yamma su nasu wata rana ba. A ce rarrabuwar kan musulmi, rarrabuwar kan nan ta ƙasashe, da rarrabuwar kai ta launin fata, da rarrabuwar kai ta yare, da rarrabuwar kai ta ƙasashe, da rarrabuwar kai ta ƙungiyoyi da ɗariƙu. Duk an koma ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a iya warware ka. Ko ba haka bane? Wanda rarrabuwar kan musulmi a duniya shi jawo mana ƙasƙanci da wulaƙanci, wanda hatta wannan yakin da aka yi na Saddam, in ban da rarrabuwar kan musulmi babu inda Amerika za ta aje makamanta. Amma da ta tashi aje makamanta, wanda suka ajiye ta suka sauke ta ƙasashen musulmi ne. Duk ƙasashen da suka kewaye Iraki duk ƙasashen musulmi ne. Amma da Amerika za ta yaƙi Iraki, ƙasashen musulmi suka aje ta da makamanta. Daga ƙasar musulmi ake harba makami zuwa ƙasar musulmi. In Saddam ya harba nasa, shi ma ƙasar musulmi zai sauka. Kun ga ku, kafirai ba za su taɓa yarda ka zo kashe kafiri su sauke ka a gidansu ba. Ƙasashen musulmin nan su suka ba wa kafiran abinci, su suka ba su giyar sha, su suka ba su masauki kuma dukkan makaman da aka harba su suke biya hadarar rabuwar kai. Kenan muka koma ga rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallama, rarrabuwar kan da muke gani na kungiyoyi wanda mun dade ana wahalar da mu a kasar nan. An yi fada da dariƙa da dariƙa, an yi fada da kungiya kaza da kungiya kaza, an yi fada da jama'a kaza da jama'a kaza, kullun tashi ake ana rika watsewa. Wani baya wani magana, wani ba auren ƴan wani, wani baya ganin mutuncin wani, wani baya ganin kimar wani, duk ne ya jawo. Saboda in ka zo da son zuciyarka dole jama'a su rabu, kuma son zuciyarka kai kaɗai ya kamata ka bi shi banda ni. In dai son zuciya za a yi, kowa ya zo da nasa. To saboda haka komawa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a kan sahihi ya fassara shi ne abin da zai haɗa kan musulmi. Abu na uku shi ne ainihin wato a da ake wato abin da ɗin ganin musulmi shi ya ja musu matsala a duniya bayan jahilci da rarrabuwar kai shi ne rashin shugabanci. Yanzu a duk duniya gaba ɗaya za ka ga kafaran duniya suna da shugaba ɗaya da za su nuna, amma duk duniya musulmi yanzu ba za su iya nuna wani mutum ɗaya a ce duk musulmin duniya su ne masa biyayya. In yace a yi zafi, in yace a bari, za su bari ba. In kuma akwai shi waye? To ka dawo Najeriya. A Najeriya in aka ce waye shugaban musulmi na Najeriya, musulmi suna bin umarninsa. In yace a yi za a yi, in yace a bari za a bari. Ko akwai shi na jekana yi ka ne? Don an dawo misali a nan garin Kano, waye wanda duk musulmin Kano suke jin maganarsa, suke ganin kimarsa, suke martaba shi, sun yarda da shi a addini? In ya gaya wa dukkan mutanen Kano su yi zafi, in yace su bari za su bari, suna ganin kimarsa ko ba sa saba masa? Babu. To haka nan al'amarin yaje har cikin gidajen mutane. To wannan raunin shugabancin shi ma yana daga cikin matsala wanda an koma an fahimci rayuwar Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama za a iya warware ta. Na hudu shine karai tattalin arziki, wanda ana ga cewa tattalin arziki manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da tsarin kasuwanci wanda aka gina shi akan gaskiya da amana. Wanda da musulmi sun koma kan wannan tsarin da sun ci gaba, wanda yanzu zamu ga kullum wato waɗanda ba musulmi ba su ne tattalin arzikinsu yake yin gaba, saboda su za su iya yin komai su yi gaba. Mu fa da mun yi rashin gaskiya, mun ci amana, mun ci miye abu, sai ka ga abubuwan suna komawa baya. Abu na biyar wanda ainihin wato ake ganin wato shi ne matsala da ya shafi musulmin duniya kuma ya jawo mana ci baya, shi ne ainihin wato abin da ya shafi wato rashin tanadi da rashin shiri. Wato ba mu da ƙarfi, ba mu iya shiri, domin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa'iddu lahum mastata'atun min quwwa. To waɗannan matsaloli guda biyar da ma duk abin da ya haifi ta ƙarƙashin ku, ko da ƙari ma in ma akwai ƙari ƙara matsaloli ne, duk za mu warware su ne muka koma kan rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka karatun da za mu yi na ash-shifa bi ta'rifi huquqil mustafa wanda muka fara shi a wannan rana, karatu ne da za mu fassara ashifa kamar yadda ne ashifa yake nufi da ashifa. Ya yi bayani a cikin muqaddima cewa wannan littafi nasa ya kunshi amsa tambayoyi waɗanda aka yi masa guda hudu, kuma ya gina wannan ashifa tasa akan kaso kaso ya kasa ashifa ɗin har kaso gida ainihin wato hudu. Gaba ɗaya ashifa ɗin ya kasa ta gida hudu. Ya kasa littafin sana ashifa gida hudu, wanda muka yi bayani ɗazu cewa littafin ashifa na farko daga cikin manufar da ta sa ya rubuta shi shine bayyana haƙƙin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama akan mu. Wani haƙƙi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yake da shi akan mu? Wanda a ƙarƙashin wannan ya fitar da aqsam guda hudu. Ƙarƙashin aqsam ɗin nan guda hudu yana da babi al-qism al-awwal shafi na 115. Za mu dawo mu karanta shi fa daga baya. القسم الأول في تعظيم العلي الأعلى لقدر هذا النبي قولا وفعلا وتوجه الكلام فيه إلى أربعة أبواب. قسم ينفرقو دمي أشفاي أوكا الله يمسر هما شيني زي بياني أكين جرم ما ود الله وأوكا كنسر كيهي جمر سبا منظم الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وان دياكر كساشدوا بابي جداهو. الباب الأول في ثنائه تعالى عليه وإظهاره عظيم قدره لديه وفيه عشرة فصول. بعد نفر كوينا وانشاد فصل يقوم وانت ذائي بياني وجن بينا وتتئيما دا مرتبة دا مطعي دا أوكتا دا الله يباوى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الباب الثاني في تكميله تعالى له المحاسن خلقا وخلقا. Babin da yake magana akan cikawar da Allah yau manzonsa Muhammad sallallahu alaihi wasallama kyawawan dabi'u wanda suka shafi halayensa da dabi'arsa, wa qiranihi jami'al fada'il diniya wal dunyawiyya fihi naqan wa fihi sab'atan wa 20 faslan, wanda anan ana magana akan darajoji da Allah ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da karamomi da daukaka da matsayi wanda suka shafi a duniya da lahira, a cikin sa akwai fasali 27. Sannan babi na uku fi ma warada min sahih al akhbar wa mashhurha bi azim qadrihi inda rabbih wa manzilatihi wa ma khattahu Allah bihi fi ad-darain min karamatihi wa fihi 12 faslan. Wannan in za ka tun hadisai da suka zo da kuma hadisan da suka shahara cikin girmama daraja da Allah subhanahu wa ta'ala da manzo Allah yake da ita a wajen mahaliccinsa da matsayinsa a wajen Allah da abinda Allah ya kebance shi da shi a gidaje guda biyu na karama, a cikin sa akwai fasali 12. Al-babu rabi' fi ma azharahu Allah ta'ala ala yadayhi min al-ayat wal mu'jizat wa sharrafahu bihi min al-khata'is wal karamat wa fihi 30 faslan. Sannan babi na hudu cikin abinda Allah ya bayyana akan hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ayoyi da mu'jizoji da abinda Allah ya daukaka shi da shi na wasu keɓantattun abubuwa, wanda Imam Suyuti ya wallafa littafi Al-Khasa'is Al-Kubra. Haka nan kowane babi din muka zo akwai wani malami da ya wallafa talifi akan wannan babu musamman, za mu karanto littafin wancan malamin mu hada da abinda Al-Qadi ya faɗa. Kamar yadda cikin Shama'il, ga wani Shama'il nan muna da shi, Shama'ilur Rasul, wanda Ibn Kathir ya rubuta kawai akan waye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dangane ga ayat da Allah yake cewa innaka la'ala khuliqin azim. Sannan ga wannan Ash-Shama'il Muhammadiyya na Imam Tirmidhi wanda aka yi iktisarin sa, shi ma yana magana akan wato bangare biyu da Allah ta'ala ya cika manzonsa da shi, bangaren khuluq da bangaren khalq. A khalq babu kamarsa, a khuluq babu kamarsa. Shi yasa ce wa innaka la'ala khuliqin azim. Kuma an tambaye na Aisha ta faɗi halin manzon Allah tunda ta zauna da shi shekara 10, tace kana khuluquhul qur'an, khuluquhul qur'an. Saboda duk mutumin da aka kalli qur'ani aka kalli rayuwarsa aka ga sun yi hannun riga, to ba shi ba manzon Allah kai ya yake kana khuluquhul qur'an. Duk mai ƙauna annabi sallallahu alaihi wasallama za a ga da halinsa da ɗabi'arsa da tafiyarsa da shigarsa da maganganunsa, duk za a ga yana koyi da annabi. Saboda wanda aka ga yayi nisa da shi, to wannan sun raba riga kuma ba inda za su sake haɗuwa. Shi ne yake wannan babi yana da fasali 30, kuma duk za a yi bayani ne akan karamomin manzon Allah da Al-Khafa'is, wanda akwai littafi na Izzuddin bin Abdulsalam wanda ya samu suna Hidayatu Sun ila Tafdilir Rasul, wanda za mu zo muku da shi ku ganshi, sai da ya kawo wasu mu'jizoji guda 40. Bayan kasancewa su mu'jiza, to kuma khususiyya ce, wato ko a sauran annaba da suka gabata ba su samu irin wannan ba. Wato duk mutumin da bai bi manzon Allah ba, wallahi yayi asara. Domin Allah ya maka abu biyar: na farko ya yi ka musulmi, na biyu ya yi ka a cikin al'ummar manzon Allah, ya aiko maka manzon Allah, ya aiko maka da Al-Qur'ani, ya kuma yi ka a wannan zamanin. Abu biyar kenan. Kaga duk annabawan Allah ba kamar manzon Allah, duk littafin da Allah ya sauka babu kamar Al-Qur'ani, dukkan wato ainihin addinin da Allah ya sauka babu kamar addinin musulunci. Haka nan kuma dukkan wato zamanin da Allah ya yi babu zamanin da ya kai zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka duk al'ummar da ta gabata kuma ba a yi wata al'umma da ta kai al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To aka yi mata abu biyar din nan, baka gode ba, me amfanin ka? To yace al-qismu tsani فيما يجب على الأنام من حقوقه عليه الصلاة والسلام ويترتب القول فيه في أربعة أبواب. فنكسني نبيو شكين أبن دواجب أكن تالكي أن شيء أنام تطلق الكلمة على سائر البشر ومنهم من يطلقها على الإنس والجن. وأن الكلمة إن أنت الأنام سنة أوكم معنا أكم أنا نكم كودك كان حلتا وكما الجنود متاني وكما حلتو أماما سموكي فقرا نوكينا كودك كان حلتا سيكينا وكما الإنس والجن أشكين حلتا وكما أدك كان حلتا نموكي معنا دبوجي دمتاني دا الجنود ملائكو دا سورانسكينا من حقوقه عليه الصلاة والسلام نحقو إمان ذن الله wanda har dutse har kura har bushiyoyi sun yi magana har wato abin nan wato tsakuwa ta yi tasbihi don ta nuna martaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah ya ɗebo ƙasa sai ta dinga tasbihi a hannunsa, sannan ya ce na gane wani dutse a Makka in zan wuce ta kusa da shi ya nemi sallama, yana kiran sunana ya nemi sallama, sai ji an kwaɗa min sallama an kira sunana, sai goyo in ga wani dutse ne a shi. Manzo Allah ya faɗa hadisi ingantacce ce har yanzu ina gane dutsen, wannan dutsen ya nemi magana. Sannan a cikin Sahihu Ibn Hibban wanda yake yana nan sahihi mai mujalladi uku, cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama yana zaune sai ga wani balaraban ƙauye, sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce masa kai imani ne annabi ne, sai ce ne shaida ka akan haka, sai ce ga wata bishiya can ka je ka kira ta. Shi ne mutumin ya je wajen bishiyar ya ce wancan mutumin ne yake kiran shi. Kawai sai ga bishiya ta girgiza, jijiyoyin da suke cikin ƙasa ta tattaro su ga baki ɗaya, sai ta ɗaga sai kuncika sai sama, sai ta dawo kan ƙasa da jijiyoyinta ta girgiza, sai ta jagin dizir ta zo gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam, ta kwanta sannan ta tashi sannan ta sake girgiza ta tafi shu ta faɗa cikin ramanta ta koma jijiyoyinta ya koma ganyenta ya ci gaba da rayuwa. Wannan yana nan a cikin Sahihu Ibn Hibban wanda Sheikh Albani ya yi takikinsa mujalladi uku. Guda biyu sahihi guda ɗaya za'ifi, to a cikin sahihan ya kawo wannan wato ruwaya ɗin ta wannan fitowar bishiya. Sannan wani mutum yana kiwo kura ta kama maka ainihin wato akuya, ya zo ya nema ta faɗa, shi ma yana nan a cikin Sahihu Ibn Hibban ɗin wanda Sheikh Albani ya tashi da sanadi ingantacce. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kura da rana haka take kaiwa tumaki farmaki, wannan abin mamaki ne, sai kura take kai ne abin mamaki da aka aiko maka annabi baka je ka ji shi ba. Sai mutumin ya yi shiru kura tana magana, ai ba ma magana ba, zan tsare maka tumakinka ka je kai imani da shi ka dawo. Sannan ya tabbata a cikin Sahihu Bukhari Annabi sallallahu alaihi wasallam kafin wani sahabi ya masa mumbari yana yin khutba akan wani kututturen dabino, lokacin da aka yi masa mumbari sai ya ɗauki kututturen dabinon ya jingine shi a wani guri, an zo ya hau ya fara kutuba sai aka ji kututturen dabinon nan yana nishi, yana numfashi, yana huci, yana kuka irin na jariri. Abdullahi ɗan Mas'ud ya ce duk wanda yake Madina a lokacin da wanda suke kusa da masallacin sai da suka ji ƙararsa, sai da manzo Allah ya sako da kan mumbari ije irin gume shi ya lallashe shi ya shiru, sannan ya dawo ya hau mumbari ya ci gaba da haka. Sun hau kan dutsen Uhud sai dutsen ya dinga girgizawa, sai manzo Allah ya ce kai ka nutsu, a kanka akwai annabi da shahidai guda biyu da kuma siddiq guda ɗaya. To kaga in har kura da bishiya da kututturen dabino da dutse ainihin za su san martaba da kima Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama, to ina ga dan adam? Shi yasa muke sai ai ba wanda zai raba mu da annabi, ko ku fahimci magana bane. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine shugabanmu, shine annabinmu, shine waliyinmu, shine shehinmu, shine jagabanmu. Za mu yi zikiri irin na manzon Allah, za mu yi sallah mu koyi da manzon Allah, za mu yi azumi yadda manzon Allah ya koyar, za mu yi sallah yadda manzon Allah ya koyar, duk ibadan mu gabaki ɗaya za mu yi ta ne yadda manzon Allah ya koyar. Wannan shi ne biyayyar da ake nema daga kowane musulmi, wanda da an same ta daga dukkan musulmi da ba mu samu wannan matsalolin da muke ciki ba. Da yake wannan babu mun zo shi za a yi bayani dalla-dalla, za a zubo mu'jizozi ku ji iri-iri wanda ma bai kawo ba alƙadiyya, muna nan mun tare da tafai suna nan sama da mujalladi 100 dan kawai wannan karatun da ake. Insha Allah
الباب الأول في فضل الإيمان به ووجوب طاعته واتباع سنته وفيه خمسة فصول. بابي نأي أتكين الاسم الثاني شيل باب لكي مجانا أكم وجبت إيماني دا النبي دا وجبت نيمة دي دا كما وجبت بن سنته أتكين سأقيفة ليبيا. الباب الثالث لزوم محبته ومناكحته وفيه ستة فصول. sannan kuma babin da ke magana akan lazumtar kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da auratayya da shi, wato ya aura da wanda ya aura da wanda ya aurawa, a duk kimar wanda manzo Allah ya aure su da kuma kimar wanda ya aurawa, wanda anan ne za a dira akan masu taba martaba sahabbai. Albabu thalith fi ta'zim amrihi wa luzum tawqirihi wa birrihi wa fihi sab'atu usul. Babin da ke magana akan girmama umarnin annabi, wanda anan ne zai kawo mana maganar Imam Malik wata ran sai da ya tafi a kafar sa babu takalmi. Aka tambaye shi, me yasa kake yawo yau a Madina ba takalmi? Yace kunya nake ji Allah ya ganni ina taka kasar da manzo Allah yake ciki a kwance da takalmi a kafa. Ai babu Malik yanzu sai an yi jara. Albabu rabi fi hukm as-salati عليه والتسليم وفضل ذلك وفضيلته وفيه عشرة فصول. سباب دك مغانا اكن يوا النبي صلى الله عليه وسلم دكما يما سلمى وندا انن ابن القيم يربط لتافي جلاء الافهام في الصلاه والسلام على خير الانام وندا يا كاو غراري 50 وندا اكي ومنذر الله صلى الله عليه وسلم كلاكي غراري دبان دبان a guri kaza ane, a guri kaza ane, a guri kaza, sai da ya kawo sama da 50 da kuma sigogin salatin da darajar mai yin salati da kiman mai yi wa annabi salati da yadda ake wa annabi salati, domin duk ibadar da Allah ya saka tana da sharadi biyu, al-ikhlas wal mutaba'a. Kowace irin ibada tana da sharadi biyu, al-ikhlas wal mutaba'a. Al-ikhlas kai dan Allah, wal mutaba'a akan sunnar manzo Allah. ويأتي القسم الثالث فيما يستحيل في حقه صلى الله عليه وسلم وما يجوز عليه. شكرا أبن دي يقول أشكين حق المنزوع الله دي كما تأجين جنامة با دا أبن دي يحلت تأجين جنامة وما يمتنئ دا أبن دي كما تقول ما داشي با أجين جنامة ويستحق من الأمور البشرية دا أبن دي إنجنتا شو هذه هي شافر النباوة وان دي شافر متالي أن يضاف إليه ذائي جنجنا مطا. وهذا الاسم أكرمك الله تعالى هو سر التكاية. يتنم قول شيني أبن ديشا في سر اللتاف انقباتها ولباب ثمرة هذه الأبواب شيني كما واتو تنقح نواتو الحير واتو وانا بابك عندما كانت هذا وما قبله له كالقواعد أبن ديشا قباتك موسكا إدو جيني أكشمك دا والتبهيدة kama wani lale ake yi da shigo shigo tukunin yanzu a fara magana ko yanzu a fara aiki kama wata shimfiɗa ce wajjala'i alam ma nuriduhu fihi minan nukati albayyinat wa huwa alhakimu ala ma ba'adahu wal munjizu min gharadi hadha ta'alifi wa adahu wa inda taqassi limaw'idihi wa taqassi an uhudatihi yashraqu sadru al'aduwi al-la'in wa yushriqu qalbu al-mu'min bil yaqin وتملأ أنواره حوائج صدره ويقدر العاقل النبي حق قدره ويتحرر الكلام فيه فيما بين. الباب الأول فيما يختص بالأمور الدينية ويتثبت فيه القول في العصمة وفيه 16 فصلا. الباب الثاني في أهواله الدنيوية وما يجوز طروه عليه من الأعراض البشرية وفيه 6 فصول. الاسم الرابع في تصرفه وجود الكلام على من تنقصه أو صبه وينقسم الكلام فيه في بابين. الباب الأول في بيان ما هو في حجه كسب ونقص من تعريض أو نفس وفيه 10 فصول. الباب الثاني في حكم شانئه ومؤذيه يرغب عنه ومنتقصه كو نن ياسا ابو غدا بيو وعقوبتي وذكر كتابته والصلاه عليه ووراثته وفيه 10 فصول. ma'ana wanda ya taba haƙin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko cutar da shi ko wata magana da take nuna tauyewa a gare shi, hukuncin sa a ina za a kashe shi, suwa za su kashe shi, a ina za a binne shi, ya za a yi da gadansa, ya za a yi da matansa, ya za a yi da yayansa, duk za a yi bayani. A nan ne zai kawo wasu manyan mutane guda hudu duk ikafirta su, a cikin su akwai Ibn al-Arabi al-Ba'i wanda ya al-Fusus ya zagi Allah, akwai Hallaj wanda ya zagi Allah ya rena manzanci zai kawo shi ya kafirta shi, akwai Ibn al-Arabi shine na biyu, akwai Ibn Sabaina wanda shi ma yana ciki da wani wanda duk zai kawo su a nan, wanda wasu daga cikin sufaye ne masu ganganci wanda suka yi ganganci suka shiga haƙƙin Allah, suka shiga haƙƙin manzon Allah. Al-Qadi ya ce ba saɓani hukuncin kisa ne a kansu, tuni ma an kashe mafi yawa daga cikinsu, tuni suna jahannama sun karɓi sashi suke ɗinsu. Domin duk wanda ya soki manzon Allah ya mutu, ba mu da saɓani, ba mu da shakka, yana jahannama. Dan bai babu hanyar da zaka ce Allah ya masa gafara, wanda ya taɓa manzo Allah bai babu hanyar da zaka shirya Allah ga Allah ba, balle kai shakka ina yake, ba ma shakka duk wanda ya mutu yana taɓa haƙƙin manzo Allah, yana shiga haƙƙin Allah, ba ma shakka wanda ya mutu da wannan aqidar ta kafirci dan wuta ne. Dama gane dan wuta hanya biyu ce, mutum ya mutu akan kafirci ko kuma labari ya zo daga Allah ko manzo sai kama sunansa dan wuta ne. Dan haka anan za mu tsaya kamar muqaddima muka, kuma sauran bayanai insha Allah za su zo a cikin karatun da zamu saki mai zuwa wanda zamu karanta muqaddima. Sai dai kamar yadda muka bayani, akwai nuskoki da yawa na littafin da muke karantawa. Akwai wannan nuska din wacce Darul Fikr suka buga, akwai kuma wannan nuska din, a wannan ita zamu amfani da ita, wannan ita zamu dinga karanta, ita zamu rike a hannunmu. Bambancin su da wannan shine wannan yayi takharijin hadisan, yayi takharijin wasu hadisai, wannan ma yayi, amma wannan a wajen takhariji ya fi kyau. Wannan kuma a bangaren abubuwa uku yayi wanda ya fi wannan. Na farko shine yayi tafsirin littafin, ma'ana ya wasance shi. Na biyu ya kawo tarihin wasu malamai wanda Al-Qadi Iyad ya kawo sunayensu amma bai faɗi tarihinsu ba, wanda wannan bai kawo ba. Na uku akwai wasu kalmomi da yake ganin suna da tsauri ga ɗalibi, yayi kokarin fassara su a kanta. Saboda haka yana da mazaya guda uku wanda wannan ba shi da shi. Shi kuma wannan bangare ɗaya kawai za a ce ya wuce wannan, shi ne akwai hadisai wanda ba su inganta ba, ba'ifai da mawdu'ai, wanda su ne suna da sun kai kusan za mu iya cewa kaso goma daga kaso ishirin daga cikin ɗari na abin da ke cikin littafi. Da haka duk hadisin da muka zo kansa wanda ba'ifi ne ko mawdu'i ne za mu kawo maganganun malamai. Muna da littafi gashi mujallaji biyu wanda Imam Suyuti ya wallafa, ya yi takharijin hadisan da suke ciki gabaki ɗaya, ya faɗi wanda suka inganta, ya faɗi waɗanda ba su inganta ba. Yana daga cikin haƙƙin ilimi dukkan hadisin da aka zo kansa a yi bayanin matsayinsa, wanda ya inganta a faɗi ingancinsa da wanda suka inganta shi da dalilin inganta shi, wanda kuma yake bai inganta ba za a yi bayani dalilin da yasa bai inganta ba da dalilin da yasa malamai ba su inganta shi ba. Don haka muna fata Allah ya bamu ikon fara wannan littafi lafiya, Allah kuma ya sa mu kare lafiya. Dalilin da yasa ake karanta littafin domin karantar da mutane rayuwa Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama shine dalilin sa wannan littafi. Don haka muna fata kafin mu gama karatun wannan littafi, abinda muke fata Allah subhanahu wata'ala zai shigar da shi cikin al'umma shine a sami kaunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta karfi a cikin zukatan musulmi, su koma ga Allah, su koma ga rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallama, su karanta sunnansa, mu watsar da san zuciya, mu watsar da san kai, mu watsar da annoba ta rarrabuwa da fitsara da rashin kunya da take shiga tsakanin musulmi, a karantar da mutane ladabi na rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Don haka yanzu kenan ya kamata a ce mutum ya sai wannan kuma ya sai wannan, in yana da hali ya zama yana da kofi guda biyu. Domin lokacin da muka zo duk ita wannan mai takharijin bai kawo, yakan yi takhariji ne kaɗan, mu ko muna so komai ba shi haƙƙinsa dalla dalla. Don haka wannan nuska ɗin da ita za mu yi amfani. Ya ce akwai sunaye da ake sawa yara, mai tambaya ne yake cewa akwai sunaye da ake sawa yara wanda sun shafi sunayen Annabi sallallahu alaihi wasallama ko sunayen annabawa So kamar akwai rashin ladabi da rashin girmamawa idan mutum zai zagi ɗansa ko zai mafaɗa ya kira shi da wannan sunan kai tsaye ya kai zagi kai. So wannan yana daga cikin rashin ladabi wanda insha Allah za mu ƙara bayani in mun zo babin sunayen Annabi sallallahu alaihi wa sallama da kuma sufofin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi, za a ƙara bayani akan nan. Allah saka ma da alheri akan wannan tambaya. Dan haka masu irin wannan sai su kiyaye irin wannan don ba ladabi ba kuma girmamawa a ciki. Ka sa ma ɗanka sunan annabi ko ka sa masa sunan sahabi ko wani abu, kai tsaye ka kira wannan sunan ka zaga, duk da yake ba wancan kake nufi ba, amma wato girmamawa. To yace wannan yace shin malam bayanin da Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yayi yadda yace wato ya zama annabi lokacin da Annabi Adam yake tsakanin ƙasa da rai, yace kamar yana ƙarfafa maganar ne wani littafi da yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama shine farkon halitta yana tauraro. Wannan hadisi malamai sun ce mawdu'i ne, maganar tauraro mawdu'i ne, kuma mayar da Annabi sallallahu alaihi wasallama baya ne kace da tauraro ne. Don tauraro ina ya kai kimar Annabi sallallahu alaihi wasallama, balle a kamanta shi da tauraro kace da Annabi dunkule yake kamar tauraro. Wannan magana malaman hadisi duka na duniya a cikin sa akwai Imam Suyuti, wanda sati ne zuwa insha Allah zan zo muku da littafin sa da ya al-ala al-masnu'a fil ahadith al-mawdu'a mujallad 3 wanda a ciki biyu mai kuma da kuma tartibin sa mujallad 1 wanda ya bayani cewa wannan hadisi kama Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada labari da kansa cewa awwal ma khalaqa Allahu al-qalam, farkon abinda Allah ya fara halitta al-qalam, sai ce masa uktu, ka rubuta duk abin da zai faru. Da da al-qalam ya ce Allah ne zai rubuta, Allah ya ce ka rubuta duk abin da zai faru. Daga nan sai al-arsh, sai Annabi sallallahu alaihi wasallama, wannan yana ba mu labari ne a lokacin da Allah ya kaddara zaman sa annabta. Tun kafin a haɗa Annabi Adam, Allah ya kaddara, ya rubuta, ya tabbatar akwai Annabi sallallahu alaihi wasallama zai fito, kuma ya fi Annabi Adam din daraja. Tunda ya ce ana sayyidu wa raja Adam wa la fakar. Don Annabi Adam abinda ake ta magana, Allah ya ba wa Annabi Adam darajoji guda hudu wanda suka keɓance shi. Na ɗaya, Allah shi ya halicce shi da kansa, khalaqahu biyadihi. Na biyu, shi ne ya busa masa rai. Na uku, ya sa mala'ikunsa su kai masa sujjada. Na hudu, wa 'allama adama al-asma'a kullaha, ya sanar da shi sunayen dukkan abin da ake bukatuwa zuwa gare shi a duniya na amfani, wanda mala'iku ba su san wannan ba. To waɗannan su ne darajoji da Allah subhanahu wataala ya ba wa Annabi Adam. To amma muka zo wajen martabobi da darajoji da Allah ya ba wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cikin babun fifita shashin annabawa, zai zo da wannan bayanin insha Allah. So da duk wasu tambayoyin suna cikin karatun mu, za mu zo mu tarar da su tunda an fara karatun ash-shifa. Kwantar da hankalin ku. Wanda yake malam Allah ya saka ma da alheri, Allah ya yantar da kai daga wuta, amin. To addu'a yi kawai, kuma yace shi ma ayo matarsa addu'a, Allah ya saka ta sauka lafiya, amin. To Allah ya sauke ta lafiya, amin. Wanda yake Allah ya saka wa malam da alkhairi, ya kara masa basira, amin. Shin ya halatta in an ga mutum bai da lafiya a karanta masa ashifa ko ya warke ko ya zarce? To yanzu muka yi bayani cewa alqadi Iyad, Allah ya saka masa alheri, wanda rayuwarsa kun ga shekara 68, amma ya wallafa littafan da gashi na ana ta amfani da su masu ban mamaki, kuma waɗanda sun amfanar da musulunci da yawa. Shi yasa muke addu'a Allah ya ji kansa ya saka masa alheri. Shi bai rubuta littafin sa don ku dinga kashe mutane da shi ba, ya rubuta littafin sa ne don ya bayyana kima da martaba da matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da hukuncin wanda ya taba shi. Don duk abin da yake da kima kuma ya kamata a san kuma hukuncin taba shi, ko ya taba sunna sa ko ya wasa da addini. Wanda a cikin babin ta'zimu sunna za ku ga abun mamaki yadda magabata suke yin fushi, suke ɓata rai, suke damuwa, idan suka ga wani yana nema yayi wasa da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, kowaye za su bata shi, matansu ne, ƴaƴansu ne, domin wannan shi ne fassarar la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nas ajma'in. Wani yazo ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam matta sa'a, yace wa ma a'adatta laha, yace zai tashi a kiyama yace shirin ne kai, yace ma a'adatta laha min kasiri salatin wala sawm walakinni uhibbu Allah wa rasuluhu, kana anta ama aman ahbabta. Sai duka ni tanadin wasu abubuwa masu yawa ba yadda da aka ce ne kawai haka nake yi, amma abin da yafi yawa wanda nake takama in je wa Allah da shi shine san Allah da manzon Allah. Allah ce to duk wanda kake so kana tare da shi. Shi yasa wani sahabi yake ba hadisin da yake min dadi ilal almar'u ma'a man ahabba, ranar tantancewa kenan, yace duk abin da kake so kake girmamawa to za ku tashi da shi, kowaye za ku tashi, koma komasa makoma wanda yake san annabi, yake bin annabi, yake girmama annabi sallallahu alaihi wasallama, zai tashi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma za su samu koma daya. Wanda yake bin wani ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba, shi kuma ya saba annabi kuma da sanin sa da yardarsa, to ranan ne za a tantance, za a ce kowa ya bi abin da yake ni. Wannan yake wanda yake bi bashi yake so a yi addu'a Allah ta biya shi. Wannan kuma yake wani abun bukin ciki yake damunsa a zuciya, yake roƙo ƴan uwa su yi addu'a Allah ya yi masa wannan abun bukin ciki. Shi ma wannan ɗan kasuwa ne yake neman addu'a Allah ya buɗe harkar kasuwancinsa. Kamar yadda muka faɗa, mun fara karatun littafin Ash-Shifa yau ranar 1 ga wannan wata na Bature, Januari, kuma 9 ga watan 11 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Kuma kamar yadda muka yi bayani a daidai gwargwado tafsirai da safai na hadisi wanda muka karanto, wanda Al-Qadi ya yi amfani da su kusan mafi yawa, mun samu kusan kaso 70 daga cikinsu da izinin Allah da ikonsa da ƙarfinsa. Saboda duk littafin da Al-Qadi ya koma zuwa gare shi, za mu koma zuwa gare shi domin ciro masail ɗin da ko kuma komawa tushen abin da ya faɗa. Sannan kuma a shirye muke da karɓan abubuwa guda hudu: suka da yabo da gyara da kushe. Duk wanda ka rubuto muna marhaban da shi. In ka soke mu inda muka ga sukan daidai ne, to sai mu gyara. In ka soke mu ka ga sukan naka na wato rashin lafiya ne da yake damunka, to sai mu ajiye ka dai bayyana cutar da take damunka. Akalla dai mu masu ba da maganin mun san cutar da take damunka. Sannan wanda ya rubuto ainihin gyara, to shi ma za mu duba mu ga idan gyaransa hujja ne da dalili ya gina shi akan kitabu da sunna, to za mu karɓa kuma za mu gyara inda muka yi namu kuskure din. Wanda ya nuna mana gyaran mu ne masa addu'a, shi ma Allah ya saka mu da alheri. Sannan shawara, muna shirye da mu karɓi shawara na abin da ya kamata a yi, in ya dace a lokacin da ya dace kamar yadda ya dace, shi ma za a yi shi yadda ya dace da izinin Allah. Amma fa sikeli kashina na gyaran shi ne littafin Allah da sunnar manzon Allah da manhajus salafus salih. Sannan ba laifi mu akwai littafai na lugha waɗanda suke da alaƙa da wannan, kamar wancan satin mun yi magana cewa akwai littafi wanda Allah ya ji ƙarshen Muhammad Nasir Jini Albani ya masa rahama, ya yi shekara 88 yana bincike akan ilimin hadisi. A cikin abin da ya bari na asar na rayuwarsa shine a silsilatul ahadisu sahiha da silsilatul ahadisu da'ifa wal mawdu'a wa asaru as-sayyi'i fil umma. Wannan tafai guda biyu, ɗaya yana da mujalladi 13, ɗaya yana da mujalladi ainihin wato 15. So bangaren abin da ya shafi da'ifai da sahihai nan ma za ku ga wani ɗauko wannan littafi. Ina ganin ta yanzu kayan mutum ne ba zai iya kai shi wani gudun ba in ba shiryawa ya ba. Wannan duk da kuke gani nan gabaki ɗaya abin da ya shafi da'ifan hadisai ne. Dawa ɗin nan da kuke gani abin da ke cikin nan ke ko da za a gamu da wani hadisi a nemi ƙarin bayani. Kuma har yanzu nan da muke magana har yanzu da muke magana din nan ana ta samun shawarwari da goyon baya daga malamai Allah saka musu da alheri, amma yanzu na wasu tafai da nazo da su du wato Sheikh Malam Abdul Hawi ya fito da su yake ga wasu tafai a jiya kara kuma yace dan da ji da wuri ba akwai su tafan ma da har togo zai sa jiya dai musu dan a zuwa sake karawa. So abin yana damun kowa ayi karatu da kuma insha Allah gashi an fara. Sannan man la yashkurun nas la yashkurullah, a katin da ya wuce waɗancan safai da muka yi magana waɗanda suka shafi silsila silsilatul ahadithu sahiha wa dha'ifa wa athar hatta yati al umma, akwai dan uwa alaji sarki dan asaba sarki Allah ya saka masa alheri, bayan an tashi yace waɗannan tafai da aka yi magana a ji a kawo su gabaki ɗaya zai biya kuɗi, to Allah ya saka masa da alheri. Yanzu wannan ne kawai shi kaɗai ne ya rage shi kenan wanda kuke gani, motsu a wani malami ya zauna ya ta aiki ba da ba rana tara waɗannan mauzu ai ne kawai da zai bai shi ka ɗauka kawai shan koka ko da ake kawai a ce ya shi ya yi gani kawai gashi nan. موضوعات الاحاديث والاثار الضعيفه والموضوعه ايه هكا تفسيري ما سنا جن akwai kusan guda 27 تفسيري daban-daban masu mujalladi 8 11 10 20 da sauransu wanda duk shirin duk na karatun wannan saboda haka kowa abinda ake bukata isanadi a shifarsa kuma ya zamo yana da exercise da sense, saboda akwai fa'idojin da za a kawo waɗanda ba sa ciki kuma suna da mahimmanci aƙalla ko baka rubuta su baka rubuta sunan littafin, don gaba kai ma in an faɗi wani abin baka san littafin ba ko baka san inda yake ba taiwa wani su kwalaka yace a ina ka gani a wani littafi a wani shafi a wace shekara sai ka rubuta sunan littafin. Aikin mu kawai yanzu shine hikaya na abinda magabatan mu suka faɗa, komai muka kawo zamu ka dalili insha Allah da littafi da inda muka gani da hujja da dalilin sa, dan ya zama cewa mutum yayi karatun ash-shifa awaye kuma ya fahimci meye ash-shifa wanda insha Allah aka sauke ta so apex kai ma za ka iya fahimtar inda ashifa ta sa gaba, kuma uwa suka zo gindinka suka zauna za ka iya karanta musu ashifa. Shi ne abinda Malam Jafar yake faɗa Allah ya saka mu da alheri, kamata in aka maka karatu so ɗaya kai ma ka gane aƙalla kai ma ka iya karanta wani, amma ai ma shekara 40 ana maka karatu kai baka gane ba karanta da fahimta ba, wanda yake karanta to kaga akwai rudu da hayaniya. Saboda haka ni'ima ce Allah ya wa ahlus sunna wanda ya kamata su gode wa Allah kuma mu maida komai zuwa gare shi. Haka muna fata Allah ya tabbatar da sunna a garin nan, Allah kuma ya tabbatar da wato mu akan tafarki madaidaici, Allah kuma ya kara mana son Annabi sallallahu alaihi wasallam da tabbata akan tafarkin sa. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.